إن الحمد لله ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، لا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بايهك، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدسك سادوا أولا مسلاة من البركة مسلاة من الإمام البخاري لكينا لي جزاكي أشكي وانا قري نكنو أولا يمتشي نالا ربادران الخميس يو أشهر عنده حدوغة وتنسفر هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أدوه دائرة أليه حدوغة أربعين دائرة وانده كومي كريدي دا أشهر عنده أكوغة وتنبوما ميلادية تدبو بيدا شاترة وانا مجلسي وانا مكي كراتو ألتاف النمي سونا الوابل الصيب ورافع الكلم الطيب واللفر مشهور ما لمنا الإمام العلامة محمد ابن أبي بكر ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى. وانا شين درسنا لدى الثلاثين داي داي كما ذا مفتاش أفسلين الثلاثين ما لن يتي الفصل الثلاثون فسلين الثلاثين في الذكر والدعاء عند زيادة المطر وكثرة المياه والخوف منهما. فتقول لكي ما قانا أكن ذكري كوكما الدعاء دائكي عند روان سما ييوا روا ييوا كما أكي جنس وران يحدث وتبرنا وانا أبي كما تأفعنا كوكما وانا إلين الدعاء كما تأي. في الصحيحين يازو تشكل لتافهم بخاري ده مسلم أن أنس ده أنس لما مالك رضي الله عنه قال يتي دخل رجل المسجد يوم جمعة ونمتن ياشق مسلاتي وتمسلاتي النبي صلى الله عليه وسلم رانر وترانر جمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب الناس الحال متانين الحال منذ صلى الله عليه وسلم akan mimbarin sai nayi wa mutane hudu ba. Fa qala, sai mutumin nan yace ya rasulullah, ya manzan Allah, halakatil amwal, dukiyat dukiyoyi sun halaka, wato sun lalace, wanqata'atis subul, hanyoyi sun yanki, fad'u Allah yughithuna, ka roka mana Allah ya kawo mana dauki. فَرَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَيْهِ سَيَمَنْ زَنْ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَقَ هَنَّا إِنْ سَبِيُّ ثُمَّ قَالَ سَنَّا يَتِي اللَّهُمَّ أَجِسْنَا اللَّهُمَّ أَجِسْنَا اللَّهُمَّ أَجِسْنَا يَا أَلَّا كَكَاوَمَنَا تَوْكِينَ رُوَنْ سَمَا يَا أَلَّا كَكَاوَمَنَا تَوْكِينَ رُوَنْ سَمَا يَا أَلَّا كَكَاوَمَنَا تَوْكِينَ رُوَنْ سَمَا قَالَ أَنَسْ يَتِي وَاللَّهِ مَا نَرَى فِي السَّمَاءِ مِنْ سَحَابٍ وَلَا قَزَعَ وَاللَّهِ a daidai lokacin a sama ba ma ganin wani girgije ko wani hadari mai yawa ko dan kadan wa ba bainana wa baina sal'in min baitin wala dar tsakaninmu da dutsen sal'a dutse ne a madina tsakaninmu da shi babu wani gida babba ko karami fa tala'at min wara'ihi sahabatun mithlu turs sai wani girgije ya fito ta bayan sa kai ka ce garkuwa ne wato garkuwa ce wato dunkulalle ke wayeje kamar garkuwa falamma tawassatati as-samaa yayin da wannan girgije ya zo tsakiyar sama intasharat sayawar watsu thumma amtara as-samaa yazbu da ruwa fala wallahi ma ra'ayna ash-shamsa sabtan na rantsi da Allah ba mu garana ba tsawon sati guda tsawon mako guda ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة سنوان متن يشغو تواننن قوفر جمعة دتكي جمعة تقبا ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب النبي ناتينا هدبا فقال يا رسول الله يا من ذن الله هلكت الأموال بكيوي سنها لك وانقضعت السبل هنيوي سنينكي fad'u Allah yumsikuha 'anna karoki Allah ya tsagaita mana ruwan nan farafa Rasulullah sallallahu alaihi wa sallama yadayhi sai manzo Allah ya daga hannayensa biyu thumma qala sannan yace Allahumma hawalaina wa la alaina ya Allah ai gefan mu da shi ba akan mu ba Allahumma 'ala al-akam wa al-dhirab ya Allah ai ai can saman duwana tuddai da shi wa al-dhirab da kananan duwatsu wa butun al-awdiyati da cikin kwazazzabai wa manabit ash-shajari da wuraren fitowar bishiyoyi kala yace fa aqla'at sai sama ta wato sai ruwa ya dauke chak wa kharajna namshi fi ash-shamsi muka fita muna tafiya cikin hasken rana wani hadisi kamar yadda yace Imam al-Bukhari da Muslim suka ruwaito shi daga Anas dan Malik radiyallahu ta'ala anhu Imam al-Bukhari ya kawo shi a cikin littafin sa a gurare daban-daban saboda abubuwa daban-daban da ya kunsa da fa'idoji da yawa da ya tattara kamar yadda zamu bayani a karshen hadisin wani hadisi yana fadar wani abu da ya faru a Madina wata rana wanda sahabbai suka gani wanda kuma yake kunshe da nuna babbar mu'jiza ta Annabi sallallahu alaihi wasallam da matsayin sa a gurin Allah subhanahu wataala Anas dan Malik yake cewa dakhala rajulun almasjid yawma jum'atin wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yakhutu wani mutum ya shigo masallaci yana nufin masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam a Madina a daidai lokacin Annabi yana kan minbari yana yi wa mutane huduba Ibn Hajar yana cewa bai gano sunan wannan mutumin ba wanda aka ce ya shiga bai gano wani mutum ne ba amma dai akwai wata ruwaya yace akwai wata ruwaya a cikin Musnad Imam Ahmad wanda take bayyana cewa akwai binnan wanda take nuna cewa wani sahabi da ake kira Ka'ab ibn Murra shine wanda yayi wannan tabbayar lokacin da yazo da mutanansa bayan yakin Tabuka yazo yake kokawa Annabi sallallahu alaihi wa sallama halin da abinnan halin da suka samu kansu a cikin rashin ruwa da yunwa da ta'addabi raƙuman su sannan akwai ruwaya a cikin dalailun nubuwa na Baihaqi wanda ita kuma take nuna cewa mai wannan tambaya shine Kharija ibn Hisn ibn Hudzaifa ibn Badr al-Fazari Kharija ibn Hisn ibn Hudzaifa ibn Badr al-Fazari shine mai wannan tambayar akwai wanda suka ce Abu Sufyan ne saboda akwai wata kissa kwatankwacin wannan da ta faru wanda aka samu tsaikon ruwa aka shiga fari Abu Sufyan ya zo ya roki Annabi sallallahu alaihi wa sallama to amma wannan kuskure ne saboda kissar Abu Sufyan wata ce daban wannan ma wata ce daban waccan ta faru lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yana Makka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya addu'a aka jarrabi Qurayshawa da fari daga nan suka roki Annabi sallallahu alaihi wasallam ya musu addu'a Allah ya dauke musu wannan fari kuma yayi addu'a Allah ya karba to wannan kissa ta faru lokacin Abu Sufyan bai musulunta ba amma anan yana nuna wanda yazo yayi wannan roko musulmi ne kamar yadda zamu gani nan gaba akwai wasu ruwayoyi cikin ruwayoyin wannan hadisi da suke nuna cewa wani bakauye ne yazo daga kauye ce jaa arabiyyu sifanta shi da arabi shine mutumin kauye cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yana huduba ranar juma'a fa dakhala arabiyyu sai wani bakauye ya shigo wata ruwayar ma yana cewa jaa rajulun arabiyyu min albadwi sai wani bakauye ya zo daga kauye ya shigo gurin Annabi sallallahu alaihi wa sallama haka ashe wannan wani ne ba Abu Sufyan ba tunda Abu Sufyan ba daga kauye yake ba Abu Sufyan daga Makka yake kuma shi ba kauye bane akwai wasu ruwayoyin da suka nuna cewa mutane da suke cikin masallaci su suka roki Annabi sallallahu alaihi wasallama inda ce faqama an-nasu fasahu mutane suka tashi suna daga murya suna roƙon Annabi sallallahu alaihi wasallama to ko dai ya kasance wato lokacin da wannan bakawai yazo yayi wannan roko mutane suka ji wato faduwa ta zo daidai da zama an menene ake cewa an taba musu inda yake musu ciwo saboda haka su ma sai suka hada bakin su da na wannan bakawai suka nuna bukatar su ko kuma wasu daga cikin mutane ko da ba duka ba sun nuna bukatar su kamar yanda wannan bakawai yazo ya nuna bukatar sa to ba cikin musnad Imam Ahmad ya zo da lafazin cewa qala ba'dun nas fa qala ba'dun nas ko fa qala ba'du ahli almasjid sai wasu daga cikin ƴan masallacin suka ce wanda yake nuna bayan shi wannan bakawai ya zo ya nuna bukatar sa ga Annabi sallallahu alaihi wasallama wasu daga cikin masallacin su ma sun tashi sun hada bakin su da nashi cewa wannan bukata su ma suna da ita don haka Annabi sallallahu alaihi wasallama ya roka musu Allah subhanahu wataala ya kawo musu sauki yace fa qala ya rasulullah yace ya manzan Allah to kaga wannan ya kara tabbatar wa cewa ba Abu Sufyan bane tunda wannan ya nuna wato musulmi ne shi kuma lokacin waccan kissar ta Abu Sufyan lokacin da ta faru Abu Sufyan bai musulunta ba kaga ba zai ce ya rasulullah ba mushriki ne yazo gurin Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa suke ya Muhammad haka suke kiran sa ba sa cewa ya rasulullah don haka wannan cewar da ya rasulullah ya nuna cewa musulmi ne yazo yayi wannan yazo ya nuna wannan bukatar tashi yace ya rasulullah halakatil amwal ce dukiyoyi fa sun halaka halakatil amwal a wasu nusakh halakatil mawashi almawashi sune dabbobi saboda haka kaga wanda sai nuna cewa al amwal ana nufin dabbobi ana nufin al amwal lasamit lal amwal lasamita ba ana nufin dukiya ta azurfa da zinare ba ana nufin dukiya wacce take mai rai sune dabbobi shi yasa a wani gurin yazo da lafazin halakal qura al qura sune dawakai da makamantan su to kaga dai ana nufin dabbobi dabbobin su sun halaka a watar wayar halakatil mashiya halakal iyal halakan nas ce halakatil mashiya dabbobi sun halaka iyali sun halaka mutane sun halaka anan yana nufin dai wato dabbobin su suna ta mutuwa saboda rashin abin da za su ci saboda babu ciyawa babu abincin da za su ci don haka suna ta mutuwa wanqata'at as-subul hanyoyi sun yanke anan yana nufin inqita'u as-subul abinda ake nufi da yankewar hanya wato raƙuman da ake tafiye da su yanzu ba za su iya tafiya ba sun yi rauni saboda babu abinci don haka an haƙura an aje raƙuma ba a iya yawo da su ba a iya zirga-zirga da su saboda babu abincin da za su ci sun yi rauni ko kuma saboda a hanyar da za su bi don tafiyensu ba za su haɗu da abinci ba an san cewa lokacin da suke tafiya a kan hanya sukan sake su yi kiwo su ci abinci to yanzu ana cikin fari ta yadda raƙuman su ma ba za su samu abinci ba don haka kaga ko dole aka haƙura aka daina fita a yi doguwar tafiya ko kuma yana nufin cewa in kafa a ce subul wato hanyoyi sun yanke yana nufin cewa yanzu babu har hada-hada ta kasuwanci saboda sai idan akwai abincin ne za a iya loda shi za a iya dora shi akan ababen abin da za a iya dora shi akan raƙuma a kai shi kasuwanni to yanzu babu saboda haka babu harkar shigi da fici komai ya tsaya cak to duk wannan zai iya daukan ma'anar in kafa a tisubul hanyoyi sun yanke wato raƙuma yanzu ba su iya tafiye saboda rauni ba abinci ko kuma a hanyar da za a bi da su babu abinci ko kuma a'a ba ma abincin da za a rika yawo da shi ana kaiwa kasuwa saboda ruwa ya yanke za mu ga a cikin wasu ruwayoyin da suka zo a cikin sahih cikin sahih Bukhari da sahih Muslim ya zo da ƙarin wasu lafazza bayan waɗannan guda biyu da ya faɗa halakatil amwal wa qata'atis subul a wani wurin yana cewa wa qahatal matar wato ruwa yayi karanci a ruwaya Thabit daga Anas yana cewa wa hamaratish shajar to itatuwa bishiyoyi duk sun bushe a wata ruwayar wa amhalatil ard ko umhilatil ard kasa ta ta bushe kayau babu ruwa to tana yiwa shi wannan ba kauye duk shi ya fadi wadannan maganganu masu ruwaya wasu sukan fadi wani sashi wasu su bar wani sashi su fadi wani sashi tana yiwa kuma masu ruwayan sukan fadi wasu wanda suke kamar suna bayyana ma'anar abin da yazo da shi lokacin da yake wannan magana wato dai ta ce kokawa annabi sallallahu alaihi wa sallama halin da kasa take ciki da yanayin da mutane suka samu kansu a ciki babu ruwa dan haka komai ya dakata an san cewa rayuwar su ta dogara akan ruwan sama da ake samu a shuke-shuke sannan a samu abinci a samu kuma abin da za a ci da dabbobi to duk babu wannan dan haka komai ya tsaya cak dabbobin su suna ta mutuwa su ma sun shiga wani garari fad'u llaha yughisuna ka roƙa mana Allah ya kawo mana dauki na ruwan sama wa fad'u llaha yughisuna hakaza bil rafi yughisuna zai zama takdirin safa huwa yughisuna sai zama yughisuna khabar ne na mubtada mahdhuf huwa yughisuna akwai inda yazo fad'u llaha yughisna wannan shine jawabul amri ka roƙa mana Allah ya kawo mana agaji wato fad'u llaha yughisuna akwai wata nuska fad'u llaha an yughisana ka roƙa mana Allah dan ya kawo mana agaji kana iya cewa yughisuna bi dhammil ya yu yughisuna ko ka ce yughisuna in ka ce yughisuna min al igasa igasa shine kawo dauki yayin da mutum yake cikin wani yanayi a kawo masa dauki wannan shine al igasa istastaghisuna rabbakum fastajaba lakum ce istaghasahu fa aghasahu in kuma ka ce yughisuna sai zama min al ghais ghais shine ruwan sama wato fad'u llaha yughisuna ko yughisuna ka roƙa mana Allah ya kawo mana dauki ko kuma ya saukar mana da ruwa ma mako duk zai iya daukan waɗannan ma'anonin amma muka duba can ƙarshen abinan cikin addu'ar sa ce Allahumma aghisna ya nuna fad'u llaha an yughisana tunda yace Allahumma aghisna an yughisana afwan ya zama bi fathil ya yughisana Allahumma aghisna ce ya ubangiji ka kawo mana ruwa shi yasa yazo a wata ruwayar Qatada fad'u llaha an yasqiyana fad'u llaha an yasqiyana kaga yana daidai da yughisana ka roƙa mana Allah ya saukar mana da ruwan sama a cikin kitabul adab a cikin sahih al-bukhari yace fastasqi rabbaka ka nemi shayarwa daga ubangijinka wato ka nemi ruwa daga ubangijinka haka wannan shine ma'anar yughisuna ko yughisuna shine Allah ya kawo mana ruwan sha ruwan sama ma mako farafa rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadaihi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya daga hannayensa a ruwayar nasa'i ya kara da cewa warafa annasu aydiyahum mutane ma sai suka daga hannayensu to da annabi zai yi addu'a ya daga hannayensa sama mutane ma sai suka daga hannayensu sama ma'a rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'un kuma suna yin addu'a tare da ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallama a wata ruwaya farafa rasulullah sallallahu alaihi wasallama yadaihi hiza'a wajhihi annabi ya daga hannunsa wato dab da fuskarsa to wanda yake nuna ya daga hannayensa sosai har ya kai maimakon ya zama iya kirjinsa ya daga shi sama har ma a wata ruwaya ta ibnu khuzaima ana sai yake cewa hatta ra'aitu bayada ibtaihi har sai da naga wato farin hamatarsa sallallahu alaihi wa sallama a wata ruwayar fa madda yadaihi wa da'a annabi ya miƙe hannayensa sama yayi ta addu'a a wata ruwayar fa nadara ila sama annabi ya daga kansa sama ya daga hannunsa sama yana ta addu'a yake cewa Allahumma aghisna ya ubangiji ka agaje mu da ruwan sama ya fada haka har sau uku Allahumma aghisna a wata nuskar Allahumma askina Allahumma askina Allahumma askina haka har sau uku akwai inda yazo Allahumma askina sau biyu to amma sau uku din yafi dacewa da fadar da yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake addu'a dadabin addu'a ta Annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda yazo a hadisi cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idza da'a da'a thalatha Annabi sallallahu alaihi wasallam yana addu'a yakan yi sau uku wato yakan maimaita abinda yake fada na addu'a har sau uku don haka Allahumma ajisna haka ya fade shi har sau uku Anas yake cewa wallahi ma nara fi samai min sahabin wala qaz'a a daidai lokacin da wannan bakawai yazo yake wannan yake kokawa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin a sama fa yau take babu wani alamar hadari babu wani hadari ba wanda yake hadadde ko kuma wani hadari wanda yake guntu bamu gani ba as-sahab ana nufin al-mujtami' hadarin da ya hadu da ko kuma hadarin da yake guntu a ruwatse duk bamu ga wannan ba ma'ana dai sama fa yau take a wata ruwayar was-sama'u mithlu zujaja wato sama tana nan safiya fa yau babu komai kamar karau kamar kwalba babu alamar hadari a sama wama bainana wa bainas sal'in min baitin wala dar tsakaninmu da wato da dutsen sal' dutsen sal' dutse ne a cikin madina tsakanin idan mutum ya baro masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam kafin ya zo kiblatai dutsen yana nan tsakiyar madina shine dutsen sala to wannan dutse yace tsakaninmu da shi wannan dutsen shine a kanshi ake da masjidul raya wanda suke zuwa umara zasu ga akwai masallaci ake ta masjidul raya inda aka ce Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bawa sayyidina ali tuta kan ya zai tafi khaibar to wannan dutsen shine masjid shine jabalus sala to tsakaninmu da Jabal Sala babu wani gida babba ko karami babu wani albayt babu wani karamin gida ko babba wato ma'ana dai babu wani abin da zai hada mu gano hadari idan da akwai hadari to amma ba a jima ba da yin wannan addu'a to Annabi na gama wannan addu'a fa fala'at min wara'ihi sahabatun mithlu turs sai ga girgije ya fito ta bayan wannan dutse wato yana yin addu'a sai kawai muka ga girgije ya fito ta bayan wannan dutse mislu tuls wato kamar garkuwa da aka san garkuwa haka take a zagaye wato haka ya taho a cure yana dagowa yana tahowa yana tasowa a cure har sai da yayo sama yana yayo sama sai kuma yana zuwa tsakiyar saman su sai kuma ya wawwatsu saboda ruwan ya zuba ko ina da ina shine ce falamma tawassafat as-samaa intasharat wannan girgije yana zuwa tsakiyar sama bayan ya taho a cure yana zuwa sama sai ya wawwatsu ko ina saboda ruwan da za a saukar ruwan da zai sauka ya game ko ina da ina shi yasa yazo a wata ruwayar littafin ibn abu awana mustakhraj na abi awana cha fa nasha'at sahabatun mithlu rijli at-ta'iri wa ana anzuru ilayha cha sai wani girgije ya taso kamar kafar tsuntsu wato dan karami ya fara tasowa shi yasa ya sifanta shi da turs sangar kuwa rabine da'ira take haka zagaye take cycle sannan kuma yar karama ce da mata wuce fadin yadda za ta kare da mutum ba don haka ya fara tasowa a hankali kuma sai yake ta girma a wata ruwaya yana cewa fahajat rihun ansha'at sahaban thumma ijtama annabi na yin addu'a sai kuma wata iska ta tashi ta taso tana tasowa sai ga hadari ya hadu yana haduwa sai ga shi ya tattaru yayi yawa ruwayar Ishaq a cikin sahih al-Bukhari yake cewa hatta thara wannan abin nan din ya wannan girgije ya motsa yayi sama kai ka ce duwar watsu ne wato bayan da yana dan kankani sai muka ga kawai yana ta girma sai muka ga kamar wasu manyan dutse saboda yawan sa to annabi sallallahu alaihi wasallama bai sauko daga minbari ba sai ga ruwa ya kece daga sama kamar da bakin ƙwarya tunda summa amtarat sai ga ruwa ya kece da sama kamar da bakin ƙwarya a wata ruwaya yana cewa summa lam yanzil an minbarihi hatta ra'ayna al-matar yatahadara ala lihiyatihi annabi sallallahu alaihi wasallam bai sauko daga minbarin sa ba sai muka ga ruwan sama yana ta gangarowa akan gemun sa wato ruwan sama ya sauka ya jika su dan san cewa rufin masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin itacen dabino ne haka babu wani abin da yake kare su daga ruwa ko daga zafin rana ko daga iska saboda haka ruwan na saman na zuba duk suka jike sai ga annabi sallallahu alaihi wasallam abin nan yana ruwa yana gangarowa daga cikin gemun sa to a lokacin kowa ya ta kokarin yadda zai tafi gida yadda zai tafi gida yace fa kharajna wata ruwa yace fa kharajna nakhudhu alma'a hatta ataina manazilana muka fito muna ta tafiya a cikin ruwa muna ta keta ruwa wato gari ya cika da ruwa har muka zo gidaddajin mu a wata ruwayar ta sabit anas yana cewa fa umtirna hatta ra'aytu ar-rajula tahummuhu nafsuhu an yati ahlihi akai ta ruwa a lokacin zaka ga mutun kawai abinda ya dame shi ya ga yaje gida abinda ya dame shi kenan a ruwayar ibnu khuzaima ke cewa hatta ahamma ash-shab al-qarib ad-dar ar-ruju' ila ahlihi har yazan matashi wanda gidansa yake kusa abinda yake kokari ya ga yaje gidansa wato Allah subhanahu wataala ya karbi wannan addu'a nan take kuma ruwa zo da karfi wanda ya cika garin Madina Anas yace fala wallahi ma ra'ayna ash-shamsa sabtan na rantsi da Allah sati guda cir bamu ga rana ba wato yana nuna cewa hadarin ya ci gaba dalilin basarin samaniya ruwa kuma ya ci gaba da sauka ba kakkautawa saboda babu ba ma a ganin hasken rana gari ya waye dare yayi gari ya waye dare yayi haka tsawon sati guda ko hasken rana ba a gani ba saboda ana ta ruwa wannan cewa ma ra'ayna ash-shamsa sabtan kuma ga rana tsawon sati guda ba yana nuna wato dorewar ruwan ba kakkautawa kinaya ce ta cewa ruwan ya ci gaba ba kakkautawa tunda ruwa akan iya galibi akan iya samun haka ne in ana da hadari to rana ba za a ga hasken ta ba wannan shine al-ghalib amma wani lokaci akan iya samu ana ruwa kuma ga hasken rana wani lokaci kuma hasken ranan ga al-lilibe shi kuma ba ruwa amma fil ghalib sautari dai aka ga cewa hadari ya taso ya rufe ba a ga hasken rana to shine za a ga ruwan kuma to shi yasa a ruwayar a wata ruwaya yake cewa fa mutirna yawmana zalika wa min al-ghadi wa min ba'd al-ghadi wallazi yalihi hatta al-jum'ah al-ukhra ala shi akai mana ruwa tsawon wannan yinin akai kashi gari akai kashi gari har zuwa wata juma'a wanda nan yace fa ma ra'ayna ash-shamsa sabtan ya amfani da kalmar sabt tana nufin asabar shine karshe ɗaya daga cikin kwanakin sati anan asabt ana nufin al-usbu ana nufin sati guda wato wannan shine babu tasmiyati shay'i bi ba'dihi aw bi juz'ihi kirawo abu da bangaren sa da wani bangaren sa ce ranar asabar ɗaya ce wani bangare ne na sati a kira satin gaba daya ko a kira makon gaba daya da wani bangaren sa wasu daga cikin malamai sun ce wannan kamar al-muhibb at-tabari ya ce wannan tasiri ne na zaman mutanen Madina da Yahudawa an san cewa ranar asabar rana ce da Yahuda suke girmama ta har suke hutu a cikin ta ba sa fita aiki saboda an hana su fita aiki a cikin ta suna girma asabar saboda haka sai suke lissafin sati a lissafin mako da asabar saboda haka asabar kamar yadda mu muke cewa sati kalmar sati a gurin ba Hausa bace Saturday ne Hausa tsantsar Hausa shine mako amma saboda zuwan Bature da ya sanya ranar asabar ita ce ranar hutu ta farko ranar hutu asabar da lahadi to sai zamana mutane suke amfani da kalmar sati suna nufin sati ɗaya sati biyu ma'ana Saturday ta farko Saturday ta biyu to su ma wannan ya same su lokacin Yahuda sun zauna Madina shi yasa sai suka kirawo sati da sabt wani fitar sati sabt suka kira mako da sabt amma a nan idan muka kula cewa shi wannan abu ya faru ranar Juma'a ranar Juma'a abu ya faru sannan kuma wata Juma'ar ya zo ya sake yin addu'ar ya sake roƙo kamar yadda muka abin saboda Juma'a ne zuwa Juma'a to bai shigo da Asabar to wanda yake nuna cewa mako din yake nufi ba ranar Asabar din yake nufi ba dan ce wacce muka ce sati daya ba muna nufin Asabar din ba mu ma ce wannan karatun namu muna yi sati sati kaga ai ba Asabar muke yin sa ba Laraba muke yi saboda ka kalmar sabt da ya faɗa anan ba yana nufin Asabar ba yana nufin mako guda tunda kamar yadda ya faɗa a cikin waccan ruwaya fa umtirna yawma na zalika wa min al-ghadi wa min ba'd al-ghadi walladhi yalihi ila yawm al-jum'ati al-ukhra ko ila hatta al-jum'ati al-ukhra kaga kenan daga juma'a ne zuwa juma'a juma'a yayi addu'a akai ta ruwa wata juma'ar yazo ya roki annabi sallallahu alaihi wasallam ya daga hannu ya addu'a a wannan juma'ar ruwa ya tsaya saboda haka kaga juma'a ne zuwa juma'a shi yasa wasu suka ce sabt ana nufin qit'atun min az-zaman ana nufin wani yanki na lokaci ana nufin wani dan yanki na lokaci ala ayi hal anan da yana nufin mako guda suna ana ta wannan ruwa tun daga juma'a har zuwa wata juma'a ruwa bai dakata ba thumma dakhala rajulun min zalika al-bab sai wani mutum ya shigo ta wannan kofa fil juma'atil muqbila a juma'a mai zuwa zahirin wannan lafazin yana nuna ba na farko bane tunda cewa thumma dakhala rajulun sai wani mutum ya shigo domin a ka'idar larabci annakira idza ta'addadat idza takarrarat dallat ala ta'addud annakira idza takarrarat dallat ala ta'addud zara aka nakira aka kuma kawo wata nakirar to yana nuna waccan nakirar ba ita ce ta biyu ba kuma in ce ta biyu za ta koma ma'arifa saboda can farko an ce dakhala rajulun almasjid nabi aka ce lako aka saka ce thumma dakhala rajulun to ya nuna kamar wani ne daban ba wancan na farko ba akwai a wannan ruwayar sahih al-bukhari ruwayar sharik yake cewa na tambayi Anas sharik ibn Abdullah ibn Namir yake cewa na tambayi Anas a huwa ar-rajul al-awwal mutumin nan na farko ya sake dawowa Anas ya ce la adri ban sani ba shi ne wani ne wani yana nuna cewa shi kansa Anas bai tabbatar da cewa wani mutum ne daban ba na farko ba ne amma akwai wata ruwayar Ishaq ibn Abdullah ibn Abi Talha da yake cewa faqama dhalika ar-rajul aw ghayru sai wannan mutum ya sake tashi wata juma'ar ko kuma waninsa a wata ruwayar Yahya ibn Sa'id al-Ansari sai yake cewa fa'atar rajulu sai wannan mutumin ya dawo fa qala ya rasulullah haka nan yazo a ruwaya musnad abi awan abunan mustakhraj abi awana shi ma yazo haka da lafazin fama zilna numtar ba mu gushe ba ana taimana ruwan sama hatta ja'a zalika al-a'rabi fil juma'ati al-ukhra har ba kauyen nan ya sake dawowa a juma'a ta biyu to ko dai ya kasance Anas da ya yana fadar cewa mutumin ne daga baya manta ko kuma da ya manta daga baya tuna ko ne da farko yana fadar cewa mutumin shine ya sake dawowa kuma idan ya manta yake cewa bai sani ba shine ba shi bane ko kuma da ya manta kuma daga baya tuna cewa mutum guda ne shine yazo yake ya sake abin nan eh babu wani ta'aruf mu yanzu ba shi da mu ba shine ba shi bane ba wannan ne damuwar mu ba kuma wane ne dai abinda muke so mu fahimta me ya faru ko me annabi ya yi a daidai lokacin eh wannan daidai karin gishiri ne na karatu dan kara wani bayani amma ba wai lalle sai mun san ko waye ba tunda yanzu shi kansa muna ana ta ba ba wai wa sunan shi ba to wannan din wani mulahul ilm ne in an sani karin gishiri ne na in ko ba sani ba wannan ba zai cutar da mutum ba to yazo ya shigo min zalikal bab ta dai wannan kofar da ya shigo wancan kara wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qa'imun yakhtub annabi na tsaye yana addu'a annabi yana tsaye yana addu'a magana da ya fada a wancan kara ita ya sake maimaitawa halakatil amwal wa inqata'atis subul ya rasulullah halakatil amwal dukiyoyi sun halaka mun ce al amwal ana nufin raquman su dabbobin su a wancan karan mun ce sun halaka saboda rashin ruwa rashin abinci babu abinci da za su ci dan haka suna ta mutuwa to yanzu me yake muke kashe su yanzu kuma ruwan yayi yawa saboda haka ba damar a fita kiwo ba zai wa fita su kiwo ba sannan wanda aka bar su a waje kuma ruwa yana ta tafiya da su yana ambaliya suna mutuwa shi yasa yazo a ruwayar Nasa'i halakatil amwal min kathratil ba saboda yawan ruwa yayi yawa sannan wanqata'atis subul hanyoyin sun yanke ma'ana yanzu hanyoyi ba su tsaya saboda ruwa ya riga ma mai ko ina saboda ka hanyoyin da ake bi ana zirga-zirga lamma babu hanya shi yasa yazo a watar waya wahtubisar rukban wato matafiya an tsare su sun zan ba su da damar zirga-zirga ruwayar Malik an Sharik yake cewa wa tahaddamatil buyut gidajjaji sun rurrushe saboda haka an fara samun ta'adi da wannan ruwa yake tai saboda haka sai yace da Annabi sallallahu alaihi wasallam fad'ullaha yumsikuha anna ko yumsikha anna fad'ullaha yumsikha anna ka roki Allah ya kame mana wannan ruwa ya dakatar mana da wannan ruwa saboda haka ya roki Allah ya roki Annabi sallallahu alaihi wasallam ya addu'a kuma ruwa ne ya tsagaita to a yazo a wutar wayar cewa da ya faɗi haka Annabi sai ya dariya a wutar wayar sai ya murmushi ba wannan yayi murmushi li sur'ati malal ibn adam saboda saurin kosawar dan adam har ya koshi sati da ya wuce shi da yazo nan yana ta kururuwa a kawo dauki ayi kaza ayi addu'a yazo na sati yazo kuma yana kururuwa cewa yanzu ruwa yayi musu yawa da haka a roki kuma yin addu'a dai ruwa ya tsaya to wannan ni'ima ce daga Allah subhanahu wataala annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai yi addu'a kai tsaye a janye wata ni'imar da Allah ya saukar ba da haka annabi sai ya masa murmushi sai ya kuma daga hannunsa farafa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yadayhi thumma qala sai annabi sake daga hannunsa sai yace Allahumma hawalaina wala alaina Allah ayi gefan mu da shi ayi can kewayen mu can gefan mu la alaina ba akan mu ba ala al-akami wadh-dirabi ayi can saman tuddai da shi da kananan duwar watsu da butul al-awdiya cikin kwazazzabu wa manabit ash-shajari da guraren fitowar bishiyoyi da wurin tsirowar bishiyoyi can cikin bishiyoyi saboda annabi sallallahu alaihi wasallama bai roki Allah subhanahu wataala ya dauke ruwan gaba daya ba saboda ni'ima ce saboda ka sai ya roki Allah yayi ya dauke ruwan daga kan gidaddaji yayi can bayan gari da shi can cikin gonaki da kan duwar watsu da cikin kwazazzabai inda zai in ya zuba za a amfana da zubar sa zai cika kwazazzabai zai cika kwazazzabai a samu abinda za a shayar da shuke-shuke za a kuma shayar da dabbobi to wannan shine annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wani addu'a haka bai ki ansa masa addu'ar sa ba bai ki amsa masa buƙatar sa ba kuma yayi addu'ar Allah ya dauke ruwan duka ba sai addu'ar cewa a dauke shi a kai shi can bayan gari inda zaman sa a can kuma zai iya yin amfani ga mutane yake cewa qala fa aqla'at nan take sai ruwa ya tsaya cak fa kharajna namshi fi shams sai gashi mun fito muna tafiya cikin hasken rana wato duk girgizan da yake nan wanda muka ganshi da ya hade ya turnike har ba ma ganin rana tsawon sati guda yanzu gashi mun fito muna tafiya duk ya baje muna tafiya cikin hasken rana a watar wari yana ta fanjabat anil madina in jiyabat thawbi kamar ka sa tufa ne a jikin mutum ka cire shi ka cire haka muka ga girgijen ya rabu da madina a wasu riwayoyi ke nuna cewa wannan girgije ya rika darewa ce annabi sallallahu alaihi wasallam yana gama addu'a ce fa ma huwa illa an takallama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bidhalika illa tamazzaqa as-sahabu hatta ma nara minhu shay'an annabi na gama addu'a sai muka ga wannan girgije yana ta daddarewa har muka wayi gari ba mu ganin komai daga gare shi wato ba sa ganin shi a tsakiyar Madina ba sa ganin shi a tsakiyar Madina domin yadda Madinan ta dawo sai ta dawo kamar wato kambi kamar wata da'ira sai ya zama na Madina tsakiyar Madinan babu komai fayau amma gefe da gefe gaba ɗaya kuma hadari ne yana ta ruwa saboda haka yi wa Madina Allah subhanahu wataala ya ansa addu'ar sa kamar yadda yazo a cikin kitabul adab a cikin sahih al-bukhari yake cewa faja'ala as-sahabu yatasaddu anil madina yurihimu Allahu karamata nabiyhi wa ijabata da'watihi kiran sai ruwan ya dinga darewa yana barin Madina don Allah ya nuna musu karamar annabi matsayin annabin su da yadda Allah yake amsa addu'ar sa to haka ubangiji subhanahu wataala ya nuna musu wannan a cikin wannan hadisi akwai fawaid kamar yadda ibnu hajar ya ambaci wasu da dama daga ciki ya ambaci wajen fa'ida ta kai wajen gora 17 kofi a cikin wannan hadisi akwai nuna halaccin yi wa liman magana lokacin da yake huduba wato ya halatta yi wa mutum magana lokacin da yake liman a zo a yi masa magana da yake huduba abinda bai halatta ba shine kai wa dan uwanka amma in ta kama magana buƙatar a yi wa liman magana ana iya masa kamar yana cikin huduba sai wani ya zo zai musulunta to babu laifi a gaya masa ga wani ya zo zai musulunta ya tsaya kuma ya bashi kalmar shahada ba zai ce a bar shi sai mun gama sallah ba to kaga anan an yi wa liman magana a cikin huduba a lokacin da yake huduba wannan babu komai fa'ida ta biyu shine tsayawa a tsaye lokacin da ake wato tsayin huduba a tsaye saboda cewa yazo annabi sallallahu alaihi wasallam qa'imun yakhthub yana tsaye na huduba wanda ita ce sunna ta yin hudubar juma'a a yi ta a tsaye ba a zauna ba idan aka zauna sai in akwai larura da ya zan limamin ba zai iya tsayuwa ba to babu komai dan yayi akan kujera amma al'aslu sunna shine ya tsaye haka annabi sallallahu alaihi wasallam a tsaye yake fa'ida ta uku huduba ba ta katsewa dan an yi magana a cikin ta yana cikin yin huduba aka zo aka dakatar da shi yayi addu'a sannan ya ci gaba da hudubar sa to wannan bai da nuna cewa hudubar ta datse ba kuma har ila yau dan ana ruwan sama baya nuna cewa ba a ci gaba da yin huduba in ana buƙatar yi sai a yi sai dai in liman ya ga cewa mamun nasa suna da rauni to sai dakata ya ci gaba da sallah. Sannan fa'ida ta hudu a cikin sa akwai yace al-qiyamul wahid bi amr al-jama'a. Nan mutum ɗaya ne yazo ya kawo kuka ga Annabi sallallahu alaihi wasallam tare da cewa abin ya shafi duk jama'a ne, wato mutum ɗaya na iya wakiltar jama'a. Idan wani abu ne na jama'a duka, ana iya bar mutum ɗaya wakilce su yayin magana da yawun su. Me yasa manyan sahabbai basi wannan wato basi wannan roko ba, tunda wannan matsala ba matsala ce da ta shafi wani banda wani ba, matsala ce da ta shafi kowa da kowa. To amma sahabbai manya ai suna nan, irin su Abubakar, su Umar, su Usman, su Ali, duk suna zaune. Dan me yasa su ba su fara gaya wa Annabi wannan bukatar ba? Malamai suka ce saboda su suna da tsanancin ladabi tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam, ba suka san su rika yi masa tambayoyi ba, musamman ma bayan sun ji tsawar da Allah subhanahu wataala ya la tasalu al ashiya in tubda lakum tasuku, an hana su yawan tambayoyi. Shi yasa Anas yake cewa mukan yi sha'awar wani mutum daga ƙauye ya zo ya yi wa Annabi sallallahu alaihi wasallam tambayoyi dan mu karu, saboda mu ba za mu iya masa irin wannan tambayoyin ba, amma wancan daga ƙauye yake shi bai samu wannan tarbiyyar da mu muke da ita ba. Saboda haka in ya zo gaba gadi garam haka zai ta tambayoyinsa, mu kuma sai mu ta karuwa da ansar da ake bashi. Amma sun fi son mai hankali mai wayo, dan wani in ya zo tambayoyin da zai sai ka ji duk ba wani karuwa. Abu na biyar shi ne su'alu addu'a min ahli alkhair, mutanen da ake mutumin da ake ganin alamar alkhairi tare da shi, wato alamar tsoron Allah tare da shi, ana iya roƙonsa addu'a. To duk da cewa wannan Annabi sallallahu alaihi wasallam suka roƙa, amma wannan ba yana nuna ya takaita gare shi sallallahu alaihi wasallam ba. Duk wani wanda ake ganin za a samu wani abu na karbuwar addu'a daga wajensa, ana iya cewa a roƙi addu'a wajensa, kuma ayi fatan Allah subhanahu wataala ya karbi wannan addu'ar. Fa'ida ta shida shine yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake sakar wa sahabbansa fuska, tunda da Annabi sallallahu alaihi wasallama yana cika wato guri da barazana, to da wannan irin wannan abu ba zai yiwu ba. A ce Annabi sallallahu alaihi wasallam in yana guri kowa ya zo kawai a firgice yake fuskantar sa, to ba za a iya samun wani kawai ya keto sahura na juma'a ya ce ya rasulullahi halakatil amwal wa qata'atis subul wa wai yana ta magana ba. To wannan yana nuna cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yana saukin kai ga sahabbansa, wanda take ba su damar su saki jiki su tambaye shi abin da ya kamata su tambaye shi, su roke shi abin da ya kamata su roke shi. Fa'ida ta bakwai shine maimaita addu'a sau uku. Idan mutum ya addu'a ya maimaita ta sau uku, ce Allahumma agisna, Allahumma agisna, Allahumma agisna har sau uku. Wannan yana daga cikin ladubban addu'a da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi. Idan ya addu'a yakan maimaita ta sau uku. Abu na takwas shigar da addu'ar neman ruwa a cikin hudubar juma'a, kuma a yi addu'ar akan mimbari ba tare da an canza abin nan ba tare da an juya tufa ba ko an fuskanci alƙibla. Don san me yin huduba ba alƙibla yake kallo ba, yana ba wa alƙibla baya ne, kuma a haka yayi addu'ar. Wannan yana nuna halaccin yin haka da muka yi maganar addu'ar, ko kuma sallar afwan, muka yi maganar addu'ar istisqa, wato neman ruwa. Mun yi wannan bayanin cewa daga cikin hanyoyin neman ruwa ana iya yin addu'a kan mimbari ranar juma'a. Abu na tara wadatuwa da sallar juma'a ba sai an yi salatul istisqa ba. An ga Annabi sallallahu alaihi wasallam da yayin wannan addu'a kawai sallar aka yi ta juma'a, ba a ce kuma sai a zo daga baya a yi sallar istisqa ba. Da aka yi sallar juma'a kuma kowa ya kama ya tafi gidansa. Saboda haka in aka yi addu'ar ba sai an yi kuma aka yi sallar juma'a ba kuma sai an yi sallar neman abin ruwa ba. Kuma ba za a yi niyyar sallar neman ruwa da sallar juma'a ba, kamar yadda suke cewa Annabi ya yi niyyar salatul juma'a ne tare da sallar neman ruwa, wannan babu wani abin da yake nuna haka. Sannan ita sallar juma'a wajibi ce, ita kuma wannan ba wajibi bace alal aini wajibi ne alal kifaya sada abu na tara abu na goma a cikin wannan hadisi akwai aya daga cikin ayoyin annabcin annabi sallallahu alaihi wasallam alamin min alamin nubuwati yadda Allah so yadda ya addu'a nan take babu wani kakkautawa Allah ya karba addu'ar nan take kuma ya sake wata addu'ar ita ma nan take aka karba wani alama ce da take nuna cewa annabi ne da gaske daga Allah subhanahu wataala kuma ubangiji subhanahu wataala ya haka don ya bayyana matsayin sa irin wannan karama takan iya kasancewa irin wannan karama takan iya kasancewa ga wani daga cikin wannan al'umma takan iya kasancewa da wanda daga cikin wannan al'umma kamar yadda aka sani a cikin wannan al'umma akwai mujabu ad-da'wa akwai waɗanda suke addu'a nan take Allah ya karba wala in sa'alani la wutiyanna wa in ista'azani la uithanna da Allah ya rantsuwa cewa in suka roke ni zan ansa musu suka nemi tsari na zan tsare su an san kissar Ala ibn al-Hadrami sahabin nan annabi sallallahu alaihi wasallama wanda lokacin sayyidina Abubakar ya tura shi yakar mutanen Bahrain bayan sun yi ridda sun ce ba za su bada zakka ba kuma suka yi ridda suka bar musulunci lokacin da ya tura shi ya je yake su tsakanin shi da su zan akwai wani ruwa abokan gaba suna tsallake shi ko yana wannan tsallake a lokacin da sahabbai tare da shi irin su Abu Huraira nan take addu'a ce ya addu'a da yake na cewa ya halimu ya ali ya azimu addu'a da yake kenan dan da nan yace ya ali ya halimu ya aliyu ya azimu aliyu ina nufin Allah aliyu ba ali ali ba irin da shi ba kai san sa ali yawa alifa al-ali Allah subhanahu wataala madaukaki ya azimu yace ajizna Allah ka kirtarar da mu shikenan kawai suka shiga cikin wannan ruwa da dawakan su ba wani wanda kofatan dokin sai jike ba magana shi jike kofatan doki ma bai jike ba suka tsallake ruwan nan kaga Allah ya yi musu irin abin da ya yi wa annabi Musa alaihi salam suka shiga suka ketare suka zo babu ruwan sha yayi addu'a nan take hadari ya hadu Allah ya saukar da ruwa ya taru suka sha suka cika abubuwan guzurin su kuma suna tafiya daman yayi addu'a cewa kada Allah ya bar wa makiyansu wannan ruwa su kadai su amfana da shi a cikin su akwai wanda ya mantuwa ya koma dauko yana zuwa ya nemi ruwan ya rasa bayan kuwa lokacin da aka yi ruwan gashi ya taru a ƙasa sun sha sun yi alwala sun yi wanka sun shayar da dabbobinsu amma da aka wuce ya yadda kayansa lokacin da aka da ya koma dauka sai ya dubi wannan ruwan da ya taru babu shi duk ya kafe Allah ya tsabar da shi ya addu'a kada Allah ya sa a gagawarsa lokacin da ya rasu Abu Huraira ya ce ni na masa wanka muka masa sallah muka binne shi daga ba muka yi tunanin kada mu bar shi a nan makiya zo su tone shi gara mu tone shi mu tafi da shi mu sake masa wuri ya ce muna tona kabarin mu ga komai ba Allah ya ɗauke shi to wannan yana daga cikin duk wata karama ta wani daga cikin wato wani daga cikin musulmi na wannan al'umma to mu'jiza ce ta annabi sallallahu alaihi wasallam duk wata karama to mu'jizar annabi ce domin bai same ta ba sai ta hanyar biyayya ga annabi sallallahu alaihi wasallam biyayya da riko da tafarkin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam shi yasa Allah ya masa wannan karramawar don haka kaga karshe dai karamar za ta tike zuwa ga mu'jiza ce ta annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa dukkan wani abin da can ka taba ji an yi ma wani wanda ya gabata cikin annabawa na mu'jiza to a cikin wani al'umma an samu irin wannan saboda haka an samu wanda ya ketare ruwa kamar yadda annabi Musa alaihi salam ya ketare ruwa an samu wanda aka sashi a wuta tana ci ganga kuma ya fito lafiya lau شيني أبو مسلم الخولاني وعند الأسود العنسي يسعى كفورة وتا غنغا أكتورة الشكي وتانا متوى سيأغنش سينا سالة أكدو وانا أبدا ذاك شيء wani daga cikin annabawan da suka gabata ya gani na mu'jiza to Allah ya gudanar da shi a hannun wani daga cikin wannan al'umma shi annabi sallallahu alaihi wasallam shi yake da wata mu'jizar da babu wanda yake samun irinta shi yake da mu'jizar da ba kuma wanda ya isa ya samu irinta tace alqur'ani ba wanda ya isa ya samu alqur'ani babu shi sannan akwai mu'jizojin da suka gabata za ka samu cewa mu'jiza wani abu ne wanda yana gudana za ka samu ba abu ne da babu ba ya zama akwai abu ne da daman akwai sai dai ba haka aka saba ganin shi ba to amma a cikin mu'jizojin annabi sallallahu alaihi wasallam za ka samu abu ne da babu kuma ya samu kamar dan ruwa kankani da bai ishi mutum ɗaya sha ba ya koshi ba amma annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi addu'a ruwan nan ya ishi mutane ɗaruruwa kaga babu ce ta zama akwai to wannan sai mu'jiza cikin mu'jizan annabi ake da wannan babu ta zama akwai ko kuma kaga ruwa yana bubbugowa daga ɗan yatsa annabi Musa alaihi salam Allah ya ce idrib bi asaka alhajar fanfajarat minhu 12 aina wannan mutane sun saba gani ai duwatsu ruwa yana fitowa daga dutse saboda ba wani abu ne da mutane ba su san yiwuwarsa sai dai ba a saba ganin shi ba a ce kawai an dafi dutse ya kama fitar ruwa amma ba wani abu ba ne da dan adam bai san da shi ba amma ruwa ya fito daga dan yatsa wannan babu wani tsaye ta wani to wannan ita ce shine bambancin mu'jizozin annabi sallallahu alaihi wasallam da sauran mu'jizozi saboda wannan mu'jiza ce ta annabi sallallahu alaihi wasallama ko ubangiji yana gudanar da ita a matsayin karama ga wanda yaso ana cewa lokaci yayi ba kuma fadi duka fawaid din ba abinda muka fada na daidai Allah ba mu lada na kuskure ubangiji ya fi mana wa sallallahu wasallama ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh